إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاتي أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نري جزاكي أولا يمتي نلا ربا دران الحميس يو أشرن ده أو قوات جماد الثاني إجرى مزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا لليه أو دا أربعين دا وانا كميك ديدي لشاترا قوات بيو ميلادية تدبو بيو دا أشرن أولا مجلسي دا مكي كراتو أتكم وانا لتافي ميسونا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب واللفر مشهور ما لم ينن الإمام شيخ الإسلام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ونشين درس من الأريد أربعين دبير أتكن ونن للتافي عندكما مكي فسلينا أربعين دهلو ونكي مغانا أكن خطبة النكاح واتو خطبر دائكي بودي أولن أولي للتافي درسي نت دليل أربعين دبير يلا مغانا أكن خطبة النكاح خطبة دا أكي قبانن تورن أولي ودى خطبة نن كمرين دا مكفار بياني تاكن شابو بوا دا داما خطبة تيدن قلليا وتتتري معنوني ما سيوا واندا ابن تيمية رحمه الله تعالى اكتوى هذه الخطبة عقد الإسلام والإيمان، عقد نظام الإسلام والإيمان وتهربة تتتري مسلم تتتري إيماني سوناك سنة ما أنون انت ولا أبني بمهم من شيء وليد بسك مصمم ما كسنت ورتا أنا يوم ميمي تاتي عند أكبوت خطبة أكو أكبوت أكراتو ko kuma yadda wasu marubuta suke rubutawa a cikin wasu daga cikin littafan su Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ya tattara ta cikin wani littafi wanda ya kira khutbatul haja haka nan akwai wani malami Dr. Muhammad ibn Ahmad ibn Ali Bajadir wanda shi ma ya tattara ita wannan khutba da ya sa mata suna marwiyat khutbatul haja جمع ودراسة وانا اكبغا اتكين مجلل جامعة ام القرى دكي مكة صلاة كهربا تيمي مين منشي قولي لكسكي وانا بصيوا افهين شما انوان انت ابني مين منشي سوسي دا سوسي امون فارا شرحي اكم ما انوان وانا هربا عند مكتايا اكم فالرسة ومن سيئات اعمالنا يكي توا قال عبد الله بن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة خطبة النكاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله منذ فدرس ديك جوا من يهده الله فلا مضل له وأن إلا يشير تباب ميبت الدشي شريا أنا نفن واتو الله سبحانه وتعالى يباوى باوى دا تشي لقم دكتر يقر أسا قم الله إيماني دشي yayi aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na shiriyarsa wannan shi ake nufi da shiriya anan domin shiriya iri biyu ce akwai shiriya ta bayani wanda muke cewa shiriyarwa so wanda za a yi wa mutum bayanin gaskiya masa bayanin ƙarya domin ya karbi gaskiya dukkan annabawa jarabawa masu shiryarwa ne, ma'ana masu bayanin gaskiya ne, masu bayanin hanyar gaskiya da kuma hanyar bata domin a guje ta. Hakanan dukkan waɗanda suka binci wannan aiki daga cikin malamai kowace al'umma su ma masu bayani ne, masu shiryarwa. Saboda haka wannan ita ce hidayatul irshad, hidayatul bayan, hidayatul ta'lim. Duk wani wanda zai koyar da wani to yana shiryar da shi ne, yana nuna masa hanyar da ta dace. Wannan duk wanda ya rike gaskiya to yana iya yin wannan aiki. Yayin da ka zanto mai karantarwa kai ko mutum a cikin gidansa, yayin da yake nuna wa iyalansa abin da yake daidai da abin da ba daidai ba, wannan shiryarwa yake. Saboda haka wannan shiryarwa ce ta dukkan wani wanda ya mallaki ilimin da zai isar wa mutane. Akwai kuma shiryarwa ta sanya wa mutum gamdakatar da dace. Wannan aikin Allah ne shi kadai. Allah shi kadai yake iya wannan aiki. Za a iya yi wa mutum bayani gamsashe, amma ba lalle ne ya karɓi wannan bayani da aka yi masa ba, ba lalle ne ya yi aiki da abin da aka gaya masa ba, sai idan Allah subhanahu wataala ya masa dace, ya mashi gamdakatar. To wannan babu mai iya yin ta sai Allah. Wannan ita ce shiryar da ake nufi ana kore ta ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala. Qulillahu yahdi lil haqq, kace Allah shi ne yake shiryarwa zuwa ga gaskiya. Babu wanda zai iya nuna wa mutum gaskiya ya kuma karɓe ta, wato ba wanda zai iya sanya mutum ya karɓi gaskiya sai Allah subhanahu wataala. Shi yasa zamu gani a cikin Alkur'ani a wani gurin Allah subhanahu wataala ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryarwa, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Allah ce lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. A wani gurin kuma Allah subhanahu wataala ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba, Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Kaga a can an tabbatar wa da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai shiryarwa ne, bai shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici. Sannan kuma a wata ayar aka ce kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba, ashe kaga waccan shiryar da aka tabbatar masa ba ita ce shiryar da aka kore masa ba. Shiryar da aka tabbatar masa ita ce hidayatul irshad wal bayan wat ta'lim, shiriya ta bayani da nuna wa mutane hanya da yadda ya kamata su yi da abin da ya kamata su gujewa. Lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu shiryarwa zuwa ga abin da yake gaskiya, zuwa ga tafarki madaidaici. Shi yasa Allah ya tabbatar masa da wannan. Ita kuma wannan da Allah ya kore masa naka la tahdi man ahbabta, shine gamsar da mutum ya karbi abin da ake gaya masa na gaskiya. Wannan Allah subhanahu wataala shi yake cinkinsa ba wanda ya ga dama a cikin zuciyarsa. Saboda ka bambancewa tsakanin waɗannan nau'uka guda biyu na shiriya yaka zai sa mutum ya fahimci duk inda aka yi ambaci shiriya, zai fahimci me ake nufi da wannan shiriya. To wanda Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi, ma'ana ya sanya shi karɓar gaskiya kuma ya karɓe ta, ya gamsu da ita, ya yi imani da ita, to babu wanda sai kawar da shi daga wannan imanin nashi. Wanda Allah subhanahu wataala kuma ya ɓatar da shi, ya hana masa karɓar gaskiya, to babu wanda sai ya sa shi ya karɓi gaskiya. Wannan shi ne ma'anar man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Za mu ga Alkur'ani wurare da dama Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan ma'ana. Allah ya ce man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Allah ya ce man yahdihillahu, wanda Allah ya shiryar, fa huwa al-muhtadi, wannan shine shiryayye, wa man yudlil fa ulaika humul khasirun, waɗanda kuma Allah ya batar to waɗanda su ne batattu. A wani gurin Allah subhanahu wataala ya ce man yudlilillahu fala hadiya lah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah ya ce man yudlilillahu, wanda duk Allah ya batar da shi, fala hadiya lah, to babu kuma mai shiryar da shi. Duk wanda Allah subhanahu wataala bai bashi gamo da katar ya karɓi gaskiya ba, to duniya za a hado akan a dora shi akan gaskiya, ba wanda ya sai dora shi akan wannan gaskiyar. Haka nan a wani guri Allah subhanahu wataala ya ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wanda duk Allah ya shiryar, to wannan shine shiryayye, wanda kuma ya batar to ba za ka iya samar masa da wanda zai ji bincike marinsa ba kuma ya shiryar da shi. saboda shari'a ta Allah ce subhanahu wata'ala cewa ba kana nafsin an tu'mina illa bi idnillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun ba zai yi ga kowa ga wani rai ba yayi imani sai da izinin Allah babu wani rai da zai zama mu'mini sai da izinin Allah ubangiji yana sanya kazantar kafirci da bata ga waɗanda ba su da hankali ba su aiki da hankalinsu saboda alqur'ani cike yake da bayanin cewa shari'a ta jefa gamsuwa da karba da aiki da abinda ake faɗa wa mutum wannan aikin Allah ne shi kadai babu mai iya yin sa shi yasa zamu ga lokacin da Abu Talib ya zo rasuwa wasu daga cikin manyan gaggagaggan kafirai sun je sun tsaya a kansa Abu Jahal da Umayya ibn Khalaf sun je sun tsaya a kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a lokacin rayuwarsa ta zo ƙarshe yana gab da rasuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka faɗi kalmar la ilaha illallah in kafa maka hujja da ita a gaban Allah ka faɗi kalmar la ilaha illallah sai zama hujja zan yi maka hujja da ita a gaban Allah so kuma waɗannan mutane biyu sai su ce da shi sai a tarzabu an dini abaika wa ajdadik zaka kaurace zaka kyamaci addinin iyayenka da kakanninka kuwa zaka mutu akan addinin da ba na iyaye da kakanni ba annabi ya faɗa su ma su faɗa karshe yace huwa ala millati abdul muttalib shi yana nan akan addinin abdul muttalib annabi yayi bakin cikin mutuwar baffansa ba akan kalmar la ilaha illallah saboda ganin yadda yake ba shi kariya da kokarin da ya masa ya so a ce ya mutu akan kalmar la ilaha illallah to shine Allah ya saukar masa da wannan ayar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha distanka da shi duk yadda kake kaunar sa ba za ka iya shiryar da shi ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama saboda tabbatarwa da mutane cewa shari'a wata ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala da yake zabar waɗanda ya ga dama da cikin bayan sa ya masa ita yasa tarihin mutanen kirki manya-manyan annabawa aka samu wannan tarihin annabi Nuhu alaihi salam yana cikin ulul azmi minar rusul yana ji yana gani ɗansa ya bijire ya bi kafirci ba yadda ya iya da shi da shari'a a hannun mutum take babu shakka waɗanda suke kusa da shi su suka fi cancanta su fara samun wannan shari'a kafin wani amma haka yayi hakuri yana ji yana gani ruwan tsufana ya tafi da ɗansa ya mutu cikin kafirai haka nan matarsa yana ji yana gani ita ma matarsa ta zamanto cikin kafirai da a ce a hannunsa shari'a take babu yadda za a yi matarsa ya bar su ta mutu a kafirci haka nan annabi Ibrahim alaihi salam haka nan shi ma yana ji yana gani mahaifinsa ya mutu ba akan musulunci ba ya mutu akan kafirci da shari'a akan hannunsa take da babu shakka ya dankata ga mahaifinsa ga babansa Azar amma yana ji yana gani haka ya mutu akan kafirci annabi Lut da matarsa yana ji yana gani haka Allah ya halaka ta cikin halakakku cikin kafirai da shari'a hannunsa take da ya bada to haka zaka yi ta ga irin wannan a tarihin mutanen kirki saboda haka shari'a ta Allah ce wanda ya ga dama yake zaba ya bawa shi in ka samu kanka cikin shari'ayyu to ka sani wata babbar ni'ima ce Allah ya soka da ita sai kai wa Allah godiya akan wannan ba i dabara ka bace ba iyawar ka bace ba kwarewar ka bace ba ilimin ka bane ba wayan ka bane Allah ne ya so ya san ka cikin shari'ayyun bayansa saboda kai zabe kai saka cikin shari'a sai kai wa Allah godiya akan wannan ni'ima babu kuma ni'ima da ta kai wannan saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa yana batar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa duk waɗanda Allah subhanahu wataala ya batar da su to zaka samu cewa sun cancanci batan ne Allah baya zaluntar kowa baya zaluntar wani daga cikin bayansa wanda duk ya bace zaka ga cewa yayi wani abin da ya jawo Allah ya batar da shi inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin la yahdi al-qawma al-kafirin la yahdi al-qawma al-fasiqin kaga su a cikin alqur'ani gurare daban-daban Allah yana fadar haka ba zai shiryar da azzalibai ba ba zai shiryar da fasikai ba ba zai shiryar da kafirai ba ma'ana yayin da zaluncin azzalimi ya wuce dukkan inda wato ake zato yayi kamari to bata ne yake ƙara tabbata akan sa to wannan sai ubangiji ya rufe zuciyarsa shari'a ba za ta shiga ciki ba sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun qatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa haka ubangiji subhanahu wataala ya rufe zuciyarsu ya rufe ganin su da jin su da zukatan su babu wata kafa da alkhairi yake shiga ba dan komai saboda kafircin su shi yasa Allah ya buɗe ayar da sifar da ta jawo akai musu haka ce innal ladina kafaru inda kafircin kafiri ya tsananta bijirewa sa tai ta karuwa to sai ubangiji ya ainihin yamke zuciyarsa daga jin sa da ganin sa shiriya ta shiga hakanan wanda fasikancin sa shi ma yayi yawa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambatar cewa da mutun yayi zinubi to za a yi masa dugo bakin dugo akan zuciyarsa zuciyar bawa farace kal babu komai tattare da ita na kazanta ko na datti amma yayin da bawa zai yi zinubi sai a dugo akan ta baki in ya tuba sai a shafe shi sai ta dawo da haskenta in bai tuba ba yayin kuma yin wani sai ya karu in bai tuba ba yayin kuma yin wani sai ya karu to zinubin na ta karuwa zuciyar na ta kara haskenta na ta kara micewa yana rufe haskenta har ya zanto gaba daya zinubi ya lullube zuciyar to sai ya zanto kuma babu wani alkhairi da zai shiga ciki sai ta kife zanto wani alkhairi da zai zo ba zai shige ta ba to kaga ashe sakamakon ayyukan mutane yake jawo Allah ya dabke ya ainihin rufe zuciyarsu suka gane shari'a kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun kaga ubangiji subhanahu wataala sai ya nuna ayyukan da suke yi ne na laifuffuka shine ya rufe zuciyarsu ya zanto ya lullube zuciyar alkhairi baya shiga saboda haka da Allah subhanahu wataala ya ce ba zai shiryar da fasikai ba ko ba zai shiryar da kafirai ba ko ba zai shiryar da zalimai ba wannan ma'anarsa shine laifukan su sun kai matukar da Allah ma ba zai shirye da su ba saboda haka ake gujewa zalunci idan ce wa yau fasikanci ba tare da ana tuba ba idan mutum yana laifi baya tuba to zai iya kaiwa ga wannan matakin da Allah zai rufe zuciyar rub duk wani abu na alkhairi ba zai samu kafa ne ya shige ta ba daga nan kuma mutum ya gama lalacewa ya gama tabarbarewa a duniya da lahira Allah take shi shine ma'anar man yahdihillahu fala mudilla la waman yudlil fala hadiya la wanda Allah duk ya shiryar babu mai batar da shi wanda ya batar kuma babu mai shiryar da shi haka yazo a cikin wannan ruwayoyi duka da suka zo da daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan siga man yahdihillahu fala mudilla la waman yudlil fala hadiya la haka sigar take amma zaka ji wasu suna canzawa man yahdihillahu fala مضل لا من يهده الله فلا مضل لا سيستي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سيستنزا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يا سن اير وچن شي aka saukar ma da waccan ayar ko ba shi aka saukar masa ba amma bai ya zabe fadi haka saboda haka me yasa zaka canza yana da kyau idan har kana so kai koyi da annabi ne sallallahu alaihi wasallam cikin maganganun sa da ayyukan sa to ka takaita akan abin da yayi mana ai in qur'ani ne ba za ka ga masa qur'ani ba amma dai wani lokaci wai mutum sai shi ya zo da nashi ba irin da kowa ba saboda ka a ce mutane yayi anko da wasu to kai anko da manzo Allah bai fuka komai ba duk wanda yace fala mudillala to ne yayi anko da manzo Allah in ka ce falan tajida lahu waliyan murshida to wannan ankon ka ne kai kadai ba da annabi sallallahu alaihi wasallam to haka takaitawa akan irin wannan musamman ma in kana so ka bi lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to yafi dacewa akan kai ka canza kamar kana ganin wancan yafi dacewa a kawo ba wannan ba har da cewa annabi ya fi ka sanin wancan to ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ita ce kalimatu shahadatai kalmar da take kunshe da shaida guda biyu shaida ta tabbatarwa da Allah subhanahu wataala kadai take a uluhiyarsa cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi kadai duk wani abu da ake bautawa ba shi ba to na ƙarya ne ba na gaskiya bane shine ma'ana la ilaha illallah ay la ilaha la ma'budu bi haqqin zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil duk abinda ake bauta ba Allah ba ƙarya ake bautawa sauraka ana bautar bautar Allah kada ita ce bauta ta gaskiya ita ce bauta ta gaskiya ba duk wani abu da za a bauta to ƙarya aka bautawa sauraka waɗanda za su ce duk addini abu ɗaya ne duk ai Allah aka nufa waɗannan suna rushe wani bangare na kalmar la ilaha illallah domin duk wani addini samawi wanda ya karkace ya bar addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to abu shakka wannan ya kauce wa kalmar la ilaha illallah shi yasa ita ce kalmar da ake shiga musulunci da ita duk wanda zai shiga musulunci ita zai faɗa in ya faɗe ta to ya yarda cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tabbatarwa da Allah uluhiyya wannan shine tauhidul uluhiyya shine kuma aka fi rigingimu da mutane a kansa ba cika rigingimu a da can banda yanzu yanzu har tauhidur rububiyya ma rigima ake da mutane a kansa ta rububiyya shine tabbatarwa da Allah kadaita Allah da ayyukansa kadaita Allah da ayyukansa aikin da duk Allah ne yake yin sa kakka yadda kace wani yana iya yin sa Allah kadai ne mai bada lafiya shine mai bada haihuwa shine mai bada arziki shine mai yaya cuta duk wani abin da zai same ka Allah kadai yake yin wannan to in ka yadda wani yana yin wannan to tauhidur rububiyyan na kama ya zama matsala to a da can ba a samu wannan rikita da mutane wajen tauhidur rububiyya sai tauhidul uluhiyya to amma yanzu kusan duka tauhidur rububiyya da tauhidul uluhiyya din duka ana rikici da wanda ba ya ce musulmi ne ba a magana wanda ba ma musulmi ba musulmin kansa ana rikici da shi akan tabbatarwa da Allah subhanahu wataala aikin shi kadai daga wani ma yana ga kamar shi ne ma yake yi ba Allah ba musamman ma masu mulki wani lokaci ba sa kawo Allah cikin lamarin su sai su ga kamar su za su yi ba Allah ba insha Allah ba magana insha Allah idan zama ce insha Allah idan ya gama magana zan yi muku kaza wannan abu da yake damu ku duk sai mun kawo ƙarshen sa ku dai ba mu qura'a ku yi kaza ku yi kaza kadan abinda Allah yake yi shi kadai to ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala ka nemi agajin sa ka koma wajen sa kamar rerece masa to sai ka samu taimakon sa amma in ka ce za ka yi to sai barka da kanka da dabarar ka da karfinka kai ta fama abubuwa kuma su tabarbarewa a rasa inda za a kamo makamansu babu abinda ya jefa dan adam a yau a cikin wahalhalu da tashina da masibu da yake ta gani ta ko'ina ta sama da ƙasa sai abinda hannayensa suka tsoruta abinda mutane suka yi wa kansu ne na cewa sun isa su iya wa kansu suna da dabara ilimin su ya kai su gano abu kaza da kansu su yi wa kansu magani da kansu sai Allah ya watsar da su shikenan suke ta ganin kuma abubuwan da suke yi a lokaci guda sai su ga abubuwa duk sun lalace yasa Allah da ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un zahara al-fasadu al-fasad barna ta bayyana ana ba yace fil barri wal bahr ta bayyana a doron kasa ta bayyana a cikin ruwa barna anan ana nufin ba ana nufin barna ta saban Allah ba a abubuwan da saban Allah suka haifar na rashin kwanciyar hankali na yaƙe-yaƙe na kashe-kashe sace-sacen mutane na yunwa da fatara talauci kaza wannan shine al-fasad din da ake nufi zahar al-fasad lalacewar rayuwa gaba daya dan adam yana ta maganar yau babu kikkiawar iskar da ake shaka ya lalata ta babu kaza wannan shine al-fasad din da Allah yake nufi fasadul ma'siya kuma shi ya jawo wannan al-fasadul hissi din al-amal bima kasabat aydin nas ba kasabat aidin nas sune al-ba'asi saban Allah da mutane suke yi wannan saban Allah shi ya haifar da waɗannan bacewar lamurra da ake gani a bayan ƙasa da wanda ake gani a cikin ruwa Allah kuma ya ce wannan abin da ake gani na tabarbarewar rayuwa da shiga masifu iri-iri wani bangare ne na sakamakon laifinsa ba ma duka bane ba duka bane in Allah zai dauka mu mutane da abinda suka aikata duka ma taraka ala zahriha min dabba da duk gaba ɗaya zai share mutane da ba wanda za su yi saura domin ka duba ka ga irin abinda al'ummun da suka gabata suka aikata Allah ya share su wani laifi ne ba a aikata ba shin laifin da mutanen annabi Nuhu suka yi na shirka shine ba a aikata ba ko laifin mutanen annabi Shu'aib na tauye mudu da zalunci da fashi yana daga cikin laifukan su zaluntar mutane da kuma fashi wala taqulu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah kulli siratin tu'idu shine tsare hanyoyi ana fashi yana daga cikin laifukan mutanen annabi Shu'aib bayan zalunci idan harkar kasuwanci ta zo sai kuma zanto wasu daga cikin su kuma suna tare hanya suna kawo mutane barazana Allah ya halaka su abinda mutanen annabi Lot suke yi Allah yanzu ba a yin sa wanda Allah ya halaka su fajalna aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijji saboda babu wani abinda zaka ce gashi abinda mutanen fir'auna suka yi da fir'auna da mutanansa na zaluntar masu rauni azabtar da marasa galihu nuna milkin kama kariya wanda fir'auna yi istibdalin da fir'auna yi ba urikum illa ba ara wa ba ahdikum illa sabila bashar menene yanzu ba a yi a bayan kasa saboda haka duk wani laifin da dacan aka yi Allah ya halaka al'ummu a kansa to wannan a cikin wani al'umma ana yin sa amma Allah ya kauda kai saboda alfarmar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma wato alkawarin da yayi masa na cewa ba zai share mutanen duniya duka ba Allah ya masa wannan alkawarin qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiy'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah duk yana iya yin wannan ya aiko muku da azaba ta sama ko ta kasa ko ya hade ku gauraye ku yi ta bala'in fada a tsakaninku ko ya kawo waɗanda za su share ku gaba da amma Allah duk bai yi abubuwan da za su zanto wato gaba ɗaya an kawar da mu daga bayan kasa ba don haka shi yasa yace liyuzikakum ba'dalladhi amilu dan ya dandana musu sashen abinda suka aikata saka wani bangare ne na laifin su ba duka ba sauran kuma sakamako sai an je lahira Allah ka kiyaye mu don haka kalmar shahada kalmar la ilaha illallah ita ce bangare na farko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida kuma lalle muhammadu bawan sa ne manzon sa ne wannan shine bangare na biyu na shahada ta la ilaha illallah yayin da mutum ya shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah to dole ne kuma ya yarda cewa manzo annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon sa ne ma'ana shine wanda zai karantar da shi ya zai bauta wa Allah din ce Allah kadai za a bauta wa to ya ake bautar Allah kadai to shine annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yazo da shi na risala shine yake tabbatar da wannan saboda dukkan ayyukan bayi kamar yanda malamai suka shafada cewa suna ginuwa ne akan waɗannan wato shikashikai guda biyu shikken tauhidi kadai ta Allah da bauta da kuma shikken yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda za a yi masa biyayya sake ba kaidi wato ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sake ba kaidi abinda yace ayi kai abinda yace a bari babu maganar ka ce me yasa zan yi me yasa zan bari imanin ka da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na manzon Allah to ya wajabta maka ka yarda cewa abinda zai zo maka da shi maslaha ce ba zai zo maka da abinda zai cutar da kai ba domin abinda zai zo maka da shi daga Allah yake in attabi'u illa ma yuha ilai ce ba wani abu nake bi ba sai abinda aka yi min wahayi saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin wahayin Allah ne sau da kafa yace yi kaza bar kaza bar kaza sabon ka san me yasa yace kai ko me yasa kace yace ka bari wannan ba shi ne abin da ya fi muhimmanci ba. To wannan shi ne bangare biyu, bangare na biyu na kalmar shahada wanda dukkaninsu kowane bangare yana wajabta ɗaya bangaren. In ka yarda annabi Allah shi ɗaya ne kuma shi za a bauta to dole ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne. In ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne dole ka yarda da kadai ta Allah domin shi ne babban abin da ya zo maka da shi. Sai Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wanda duk ya bi manzon Allah to Allah ya bi ba zai yi ka bi manzon Allah ba kuma a ce baka bi Allah ba domin Allah ne ya ce a bi shi saka ka bi Allah sai ya ce wa fi riwayatin ziyadat arsalahu bil haqq bashiran wa nadhiran bayna yaday sa'a a cikin wata riwaya ya zo da karin cewa أرسله بالحق يا أيكوش دقسكيا بشيرا ونذيرا ينامي بشارة ينامي قرقدي بين يدي الساعة قبل زوء القيامة من يطع الله ورسوله فقد رشد وان دي بألا لمن زنسته حقيقة يا شريو ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه وانكم يسابا مسو ومن يعصيهما وان دي يسابا مسو بازي توتر وانا بسي كنسا ولا يضر الله شيئا بازي تدع الله كومي با وانا قارن أبو داود باعت كن abinan Abu Dawud da Tabarani su suka ruwaito shi da Baihaqi amma salsalarsa tana da rauni salsalar wannan karin da ya kawo isnadin sa mai rauni ne kuma cikin isnadin sa akwai wani da ake kira Abu Iyad al-Madani Abu Iyad al-Madani wanda malamai basu san shi ba majhul ne idan aka jahilci waye mai ruwaya to ana watsar da ruwayarsa wasu daga cikin malamai sun illanta ita wannan karin da Imran ibn Dawud al-Qattan shi akwai Imran ibn Dawud al-Qattan ibn al-Qayyim ya raunana ruwayar da wannan cikin tahdhibus sunan sharhi da yau mukhtasar na sunan Abi Dawud ya rauna na ruwayar da wannan haka nan Shaukani a cikin Nail al-Awtar ya rauna ruwayar da wannan amma ba shi tace illa ba domin shi akalla zaka samu wasu sun yi magana akan sa wasu kuma sun karfafe shi ruwayar sa akalla kace hasan ce da a ce shi kadai ne irin zaka ita hadisi ne hasan Nawawi a cikin sharhin sa Muslim ya inganta wannan karin amma dai magana mafi inganci shine ko ingantacciyar magana shine wannan karin mai rauni ne shi yasa malamai suka rauna dashi sannan su ce a cikin nassin sa ma akwai abin da yake nuna nakara shine fadar sa man ya'sihi ma wanda ya saba musu yana nufin Allah da manzansa ya hada Allah da manzansa a cikin damiri daya wanda kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan hadin kamar yadda yazo cikin hadisin Ali ibn Hatim cewa wani mutum yayi hudu ba gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Thabit ibn Qais ibn Shammas a cikin hudubarsa sai ya ce wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihi ma faqad ghawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi'sal khatibu anta qul wa man ya'si Allah wa rasulahu haka Imam Muslim ya rawaito wannan ruwaya da Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkarin cewa wa man ya'sihi ma yace bi'sal khatibu anta tirda wannan mai huduba tirda kai wannan mai huduba yace abinda zaka ce wa man ya'si Allah wa rasulahu shi yasa haka zaka ta gani alqur'ani wa man ya'si Allah wa rasulahu haka wa man ya'sihi ma to man ya'si Allah wa rasulahu abambanta inda Allah zaka inda kamar za a hada lamiran bi sai a kaita shi wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ba ce an yurduhu ba wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa suka fi cancanta a yardar da shi ba ce da su ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da yake hudu ba ana so ya zanto yayi amfani da lafuz da warawara wadanda ba za su iya kawo ihami ba to idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wannan khatibi ya ce da shi bi'sal khatibu anta to ya kuma za a yi shi a khutbatul haja ya ce wa man ya'sihi ma to shi yasa suka ce wannan ma yana ƙara nuna wato raunin ita wannan ruwaya sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida har zuwa karshen aya yawancin ruwayoyi abinda suka zo da shi shine gabatar da ayar suratu ali imran akan ayar suratu nisa kamar da tartibin sa yake a mushaf ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sannan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida to gabatar da ayar da take cikin suratul ali imran akan ayar da take cikin suratul nisa sannan kuma da ƙarshe ayar da take suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wadana ayoyi a dunkule zamu ga dukkanin su kira ne ga mu'minai da sauran mutane duka akan su zanto masu takawa aka ce takawa ana nufin kiyaye dokokin Allah takawa ita ce kiyaye dokar Allah yin abinda Allah ya wajabta maka da barin abinda ya haramta maka dan su zan dan ya zanto ka sanya tsakaninka da fushin Allah da shiga wuta ka sanya wata garkuwa ka sanya wata katanga tsakaninka da wannan wannan shi ake cewa takawa sabani yadda da yawa mukan fassara ittaqullaha ka ji tsoron Allah kaji tsoron Allah ba shine ake takawa takawa shine kiyaye dokar Allah kai abinda yace kai ka bar abinda yace amma wannan tsoron Allah wannan khauf so yace wala fa wala takhafuhum wa khafuni kada ku ji tsoron su ku ji tsoro da ya ya farhabun ni kadai za ku ji tsoro don haka al khauf akwai al khauf akwai al rahba akwai al khashya wala duk a Hausa mun muna cewa tsoro duk da shi Balarabe yakan bambance tsakanin khauf da khashya da rahba al khauf shi ne kaji tsoron abu koda kuwa baka girmama abu koda baka dauki abun wani abu mai daraja ba kuma kaji tsoron miciji kaji tsoron farawo kaji tsoron mugu kaga ba wani ba girmama mugu kake ba dan kaji tsoron sa wannan shine khauf shine khauf al khashiya kuma kaji tsoron abu tare da girmama shi ita ce khashiya fa innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama ba ce khafu Allah ba innama yakhsha Allah suna tsoron sa tare da girmama shi to haka al khashiya al khauf ne ma ta'zim al rahba kuma akwai wato shi ma kusan akwai girma akwai gwanin kwarjinin abu sai maka kwarjini saboda wani wasu sifofinsa manya-manya da yake da su wanda shi ne rahba abu ya cika maka zuciya da tsoro saboda wasu sifofinsa da yake tsorata ka yasa za ka ga Allah ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ya sifanta mu'minai cewa kun fi ba su tsoro kun fi cika musu ido firgita su fiye da yadda Allah yake musu saboda ku suna ganin kamar kun fi ƙarfinsu saboda ka za ku iya gama da su da cewa Allah ya kamata su ji tsoron wannan ba su ba ku ba saboda ka ittaqullaha ala arifin kiyaye dokokin Allah sai ka kiyaye dokar Allah shine kai abin da yake kai ka bar abin da ya hana ka wannan abin da kai kuma shi zai zama maka shamaki tsakaninka da shiga wuta shine abin da ake cewa takawa haka ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangiji ku kiyaye dokokin ubangiji alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai daya shine annabi adam alaihi salam har zuwa karshen aya da Allah ce inna Allaha kana alaikum raqiba sanan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku mutane ku tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoron sa shi da cancanta yadda ya cancanta a ji tsoron Allah an yuta'a fala yu'sa ayyuwa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a kada a saba masa wato ka bi Allah subhanahu wataala da cancanta ka bi shi saboda girmansa da matsayinsa wannan shine haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi abinda ake nufi a nan ku yi sabati ku jajirce akan wannan gaskiya har mutuwa ta zo ta riske ku dan adam ba shi yake mallakar wa kansa mutuwa ba tun ba shi yake kashe kansa ba wala ce ka kashe kanka kana musulmi a'a haka jingina musu mutuwa ana cewa la tamutunna ai ba tsarin shi yake kashe kansa ba da kansa in ya zo mutuwa Allah ne yake karbar ransa wa huwa tawaffal anfus hina mautaha wallati lam tamut min saboda haka ubangiji ne yake karbar rai to amma abinda ake nufi da wala tamutunna ma'ana ku jajirce ku dage akan abinda kuke kai na gaskiya har mutuwa ta suke ku akan wannan wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin kai ta bautar ubangijinka har yaqini ya same ka shine ma'anar falata mutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha allazina amanu taqullaha haqqa taqullaha wa qulu qawlan sadida aku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku kiyaye dokokin Allah kuma ku faɗi maganar da take daidai wato ku faɗi maganar da take ta daidai ce tun daga mafi qauli sadid shine kalmar la ilaha illallah da abinda zai biyo bayan ta na fadar gaskiya da tsayawa akan gaskiya da ambaton abinda yake gaskiya a cikin kowane lamari yuslih lakum a'malakum kun yi haka Allah zai gyara muku ayyukanku ويغفر لكم ذنوبكم يغفر تامك ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وندك يا بالله يا بمنزلسا تو حقيقه يا ربوت ربوتا بغرما تو اتقيت وانا اتتي خطبه الحاجه وما وانا شيني ابين ده تكونسا وندا مني بيان عند اكي قرانتاتا سنن مالن يتي وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح أبو هريرة الله تعالى مسير ذا يتشي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسن إذا رفع الإنسان in yana zai yi wa mutum addu'a ta taya murna zai masa addu'a ta taya murna ta fatan alkhairi idza tazawwaja idan yayi aure kala sai yace barakallahu laka Allah yayi maka albarka wa baraka alayka yayi albarka a gare ka wa jama'a bainakuma fi khair kuma ya hada tsakaninka da matarka a cikin alkhairi a kafin mu zo wannan hadisi akwai hadisin da yazo cikin sayyid muslim wanda shi ma ya kunshi khutbatul haja shi ne wanda yazo cikin sayyid muslim ba da wannan riwaya da muka karanta ba amma dan ya nuna maka yadda wannan hadisi yake ga dukkan wani wanda ya san larabci yake daddanar larabci zai san cewa wannan khutbatul haja ta kunshi ma'anoni masu girma girman gaske in ba daga annabi ba wahala ya samu wanda zai iya shirye waɗannan maganganu cikin ɗan takaitattun jumloli amma su kunshi ma'anoni masu yawa da yau cewa muka yi za mu yi bayani irin yadda malamai suke ta bayanin wannan khutbatul haja da babu shakka za mu ɗau lokaci mai tsawo ba za mu iya kammala shi a cikin ɗan satuttuka ba amma dai muna yin abin a takaice yadda dai mutane za su fahimci abin da ake faɗa musu kullum suna ji da kan minbari abin da zai nuna maka tasirin khutbatul haja hadisin da Abdullahi dan Abbas ya rawaito kamar yadda yake cikin sayyid muslim da sunan al-kubra na baihaqi sun kawo shi a abin nan da tsawon sa yake cewa akwai Dimag ibn Sa'laba al-Azdi wani mutum ne daga cikin kabilar Az Shanu'a wannan mutum ya kasance abokin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama to amma ya fita neman ilimi ya fita ya bar makka ya tafi neman ilimi sai daga baya ya dawo da ya dawo ya samu ilimi har yana yi wa mutane ruqya idan sun kamu da kiwon iskokai na aljanu sai musu ruqya kuma suna samun sauki to da ya dawo makka sai ya ji wawayen garin makka suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama majnun inna muhammadan majnun ma'ana ya samu tabon hankali wato iskokai sun haushi to sai yake cewa me zai hana in je wurin ahmadin masa ruqya sai dama abokinsa ne kuma yayi tafiya ya nemo ilimi kaga kuma ya shigo mai kai yana je sai ana cewa ai Muhammad ya samu taban hankali to me yasa bazan je in same shi ba babban sarƙuya ya samu sauki yake cewa law anni ataitu hadha ar-rajul la'alla Allah yashfihi 'ala yadayya, zan je in samu mutumin nan wata idan Allah ya bashi lafiya a hannuna. Kaga wanda yana nuna cewa yana da tauhidi, saboda da ya tafi ya hadu da irin yadda Suwaraka ibn Nawfal suka yi su Ubay ibn Abi Salt tun a jahiliya. Saboda haka ya samu ilimin sanin Allah, haka ya dai zo ya ce to me zai sa in je masa ruqya ko Allah zai bashi lafiya a hannuna. Sai ya hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih, ina yi wa mutane ruqya kan wannan iskokai da suke hawa kansu. Wa inna Allah yashfi ala yadayya man sha'a, kuma a hannuna Allah yana warkar da wanda ya ga dama. Kaga duk wanda yana da maka tauhidi tare da shi, fa hal laka, kana buƙatar in yi maka? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da buɗar bakin sa sai yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yana zuwa nan sai mutumin nan yace a'id alayya kalimati, ya tsaya saki maimaita min wannan abin da ka bude magana da kanshi, a'id alayya kalimatika ha'ula, saki maimaita min. Manzo Allah ya saki maimaita masa yace ka saki maimaita min har sai da kai sau uku. Ya sai maimaita masa sau uku sai mutumin nan yace wallahi laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla as-sahara wa qawla ash-shu'ara fama sami'tu mithla kalimatika ha'ula, ki wallahi naji maganganu iri iri na bokai, naji na matsafa, naji na mawaka, amma ban taba jin irin waɗannan. Wannan maganar ba ta boka bace, ba ta matsafi bace, ba ta mawaki bace. Wa laqad balagna qamusal bahr, wannan sun kai can tsakiyar teku, ma'ana sun kai matuƙa wajen cikowa. Annabi ya fahimci cewa wannan manzon Allah ne, ba ne tunda ya samu ilimi, ya karanta abin da ya shafi tarihin risalat, manzanci da Allah ya aikowa a duniya, ya san irin abubuwan da suka wakana a tarihin manzanni. Saboda yana jin wanda ya ce wannan ba magana ce ta boka ko ba taɓa hankali ba. Hati yadda ka ubaya ka alal islam, kawo hannunka in maka mubaya a ni ma na musulunta, take ce kawo in maka mubaya. Kaga ya tafi wai zai warkar da Annabi, ashe shi ne zai samu waraka, sai ga shi ashe Annabi zai warkar da shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa mubaya'a akan musulunci, sai manzo Allah ya ce wa ala qaumika, za ka yi wa mubaya'a a madadin mutanenka ma? Kala wa ala qaumi, zan yi mubaya'a a madadin su, kun ba zan je in kirawo su zuwa ga musulunci ko za su musulunta? Saboda ka yi wakilci mutanensa. Fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala qaumika yana nuna shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an sanar da shi cewa mutanen mutumin nan za su musulunta a hannu. Saboda ka yi dai karɓi mubaya'ar su tun ma kafin su musulunta. Saboda ka yi musu mubaya'a a madadin su. Saboda ka yi je kira su zuwa ga musulunci, suka musulunta, suka ci gaba da bautar Allah. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata ƙaramar runduna da za ta kai samami, sai suka bi ta wajen ƙauyen waɗannan mutane, sai zanto ba su san cewa mutanen nan tun sun musulunta ba, sai su kwashe musu wasu kayayyakinsu da suka tanada domin wanka da wanke-wanke da kayan tsarki dai, haka da suka kwashe musu. Shi ne da suna kwashewa suka zo sahibu siriya, shi wanda Annabi ya shugabantar ga wannan rundunar, sai ya cicciya da su, shin wannan ƙauyen da kuka bi kun kwashi kayansu? Ce eh, mun kwashe musu kayan tsarki da kayan wanke-wanke da muka gani a garin. Sai ya ce da su, ruddu ha fa inna ha'ula'i qaumu dhimat, Umayr musu waɗannan su ne mutanen Dimam, Dimam ibn Salama, wasu suna cewa Dimam ba ruwayoyin da Dimam bin Dal, akwai Dimam ibn Salama, akwai Dimam ibn Salama al-Azni. To wannan yana nuna maka cewa wannan khutbatul haja wato kalmomi ne waɗanda suna ta tarihi, wato suna tasiri ƙwarai da gaske ga duk wanda ya nutsu ya saurare su, ba maganganu ba ne na ta ci barkatai ko maganganu na wani wanda bai samu shiriya ta wahayi ba. Hadisin Abu Huraira ke cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a al-insana rafa'a ay da'a lahu bitarafu. Jahiliya idan aka yi wa mutum, in mutum ya yi aure, kalmar da suke faɗa domin su yi masa murnar aure, su yi masa fatan alheri, sai a ce birrifa'i wal bani, birrifa'i bi kasrar ra, birrifa'i wal bani, wato muna maka fatan ku samu fahimtar juna da matarka, kuma ku samu ‘ya’ya maza. Arrifa' shi ne al-ittiam wal ittifaq, ku samu fahimta, muna maka fatan samun fahimtar juna da matarka da kuma ‘ya’ya maza. Kun san cewa a jahiliya suna ƙyamar haihuwar ‘ya’ya mata, idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Saboda idan aka ce mutum an yi masa haihuwar ɗa namiji, to wannan sai a je a yi ta masa murna, ta taya shi murna. Idan aka ce ‘yarsa mace ta rasu, shi ma sai ta taya shi murna. Taya wasu murna ce, a yarinyar nan ta rasu, ina maka murna, ina maka murna. Jahiliya kenan. To sai musulunci ya zo da cewa wannan ba shi ba ne, albarka ce ake nema. Albarka ce ake nema, ba jinsi ba, jinsi ba shi ne yake nuna albarka ba. Akwai macen da ta fi maza dubu, a sunan da yawa muna gani wasu mazan ta mace ɗaya ta tafi su. Saboda haka sai annabi ya canza wannan abin, sai ce kana idza rafa'a, idan zai maka murnar aure, zai maka taka murnar samun aure, sai ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, sai ya canza waccan kalmar, sai zan to abinda zai wuka maka shine albarka. Allah ya maka albarka, barakallahu laka, Allah ya maka albarka. Albarka shine kafratul khair wa nama'uhu wa sa'adatu wa sa'ada, kafratul khair wal barakatu wan nama, ka samu alheran ka su yawaita sahabaka, samu kwanciyar hankali, wanda shi ake cewa albarka. Albarka abinda kake da shi ya zanto ya sa maka kwanciyar hankali, ka samu jin daɗi, ka samu nutsuwa da abinda Allah ya baka, shine albarka. Allah ya baka dukiya, sai Allah ya sa maka albarka a dukiyarka, Allah ya sa maka kwanciyar hankali da nutsuwa, ka ji daɗin dukiyarka. Haka sai ka ga wani dukiyar ba yawa amma yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, yana jin daɗin abinda Allah ya bashi. Wani kuma Allah ya bashi dukiyar da yawa amma baya cikin kwanciyar hankali, babu nutsuwa, tashin hankali da rashin wato nutsuwa tare da shi ko yaushe. Don haka aka ce baraka ala an fin kafratul khair, Allah ya albarkaci dukiyarka. Ce barakallahu laka, Allah ya kawo maka albarka a cikin wannan aure naka, ya yi maka tallafi da ɗauki, ya ƙara muku kwanciyar hankali. Wa baraka alayka, haka yake a ruwayoyi, wa baraka alayka bil ifrat, ya yi albarka a kanka. Wana albaraka, a ce barakallahu laka shi ne idan to albarkar ta tabbata gare ka. Wa baraka alayka, an yi amfani da ala saboda albarkar daga sama take zuwa. To Allah ya saukar maka da albarka, maka albarka kuma ya saukar maka da albarka. Wannan min babu ta'kid, ita addu'a tana buƙatar ƙarfafa ta da ta hanyoyi daban-daban, amma sa addu'a bi barakallahu laka aka saki ce masa wa baraka alayka, ma'ana addu'ar da ƙara addu'ar Ubangiji ya ƙara kwararo maka albarka ta sama da ƙasa. Sannan wa jama'a bainakuma fi khair, ya kuma haɗa ku wato fi khair, a cikin alkhairi, cikin da'ar Allah subhanahu wa ta'ala, ku zauna, Allah ya ba ku lafiya, ya ba ku kwanciyar hankali, ya ba ku fahimtar juna, ya ba ku zuriya ta kwarai wanda duk ya shiga cikin jama'a bainakuma fi khair. Allah subhanahu wata'ala ya ba ku wato damar rayuwa cikin biyarsa cikin yi masa da'a, ya ba ku lafiya, ya ba ku kwanciyar hankali, ya ba ku fahimtar juna, ya ba ku zamantakewa ta kwarai, ya kuma ba ku zuriya ta gari wanda duk yana cikin jama'a bainakuma fi khairin. Shi yasa akai tankirin khair din da duk wani abu na alkhairi ya shiga ciki. Wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zanto yana yi wa dukkan wani wanda ya aure addu'a irin wannan. A cikin sahihain hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta, mahaifiyarta ta kawo ta ta shigar da ita gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ga wasu mata na Ansar suna zaune da suka ganta sai suka ce alal khairi wal baraka wa ala khairi ta'ir. Alal khairi wal baraka, la tabbatan muku da alkhairi, la tabbatan muku da albarka, kuma ya ba ku rabo mai albarka ko kuma ya bona alkhairi, rabo na alkhairi. Khair ta'ir, ta'ir shine an-nasib, an-nasib wal qisma, Allah ya ba ku rabon alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka yake wa sahabbansa idan suka yi aure, kamar yanda yake cikin sahihaini inda Abu Rahman ibn Auf yayi aure, Annabi ya ga alamar turare a jikinsa yake tambaye shi yace ai yayi aure. Annabi yace barakallahu laka awlim walau bishat, Allah ya maka albarka. Ai masa addu'a bi barakallahu laka. Haka nan Jabir ibn Abdullah shi ma lokacin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure, Annabi yace da shi barakallahu laka, Allah ya sa maka albarka. Wannan shine abinda aka sani ga wanda yayi aure ai masa addu'a da albarka. Wannan akwai buƙatar ma'aurata har kullun su nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala, su kake a wajensu su nemi albarkar abinda suka yi din na aure. Ubangiji ya sa hannu ciki kuma ya kade musu dukkan wasu fitintinu, ubangiji ya ba su zaman lafiya, ya ba su zuriya mai kyau. Ita ma haka za a gaya mata, ba zai mata ba suka gaya wa Aisha alal khairi wal baraka wa ala khairi ta'ir, sai addu'a ta albarka, barakallahu laki, barakallahu laka, barakallahu alakuma, sun za a faɗa. Almuhim dai a roƙa masa addu'a, ai masa addu'a ta albarka. Wato wannan shine khulasar abin da ake buƙata a cikin zamantakewar aure. Kalmar albarka din nan ita ce kusan gaba ɗaya package din da ake buƙata don to aure ya kunsa. Wannan kuma albarka daga Allah take, ba wani ne zai baka albarka ba. Allah subhanahu wata'ala shine yake yin albarka, ce wa sharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin wa barakna ala alayhi wa ala ishaq wa dhurriyyatihi min dhurriyyatihi ma zalimun wa muhsinun wa zalimun bi nafsihi mubin. Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake sanya albarka, waj'alani mubarakan aina ma'akwai, ja'alani mubarakan, sanya ni mai albarka to inda nake. To ya zanto Allah ake so ya yi albarka a cikin aure, to ashe kaga ya kamata tun farko a gina shi akan abin da zai yardar da Allah subhanahu wa ta'ala. Kada a gina aure akan abin da zai fusata Ubangiji. Za ka samu yanzu ana ta kuka da maganar mace-macen aure, da maganar fitintinu a gidan aure, da maganar rashin biyayyar mata ga mazajensu, da rashin kulawar mazaje ga matansu. Sun kullun abin da ake ta magana a kansa, ake ta tattaunawa me yake jawo haka, yake jawo mace-macen aure. Daga an yi aure lokaci ba zai shekara ba, ƴan watanni sai ka ji cewa auren ya mutu, lokaci haihuwa ɗaya sai ka ji cewa an saki ta. Saboda kullun zawara ƙaruwa suke. Babu komai ya kawo wannan ba sai cire albarka da Allah ya yi daga cikin auratayya. Wannan shi ne a taƙaice abinda ya jawo abin da ake cire albarka. Ba kuma komai ya ja aka Allah ya cire albarkan ba. Abinda muke yi na saɓan Allah. Tun kafin a yi aure, irin yadda saurayi da budurwa za su tuntu su ɗauki kansu, ba a yi auren ba amma sun fi masu ma'auratan zaƙi ba. Wasu abubuwa da za su yi ko ma'aurata ba za su yi shi ba tun ba a yi aure ba. Kuma a gaban iyaye suna gani, manyan unguwa ana gani, malamai suna, kowa yana gani. ce ai zamani ne ai zamani ba ruwan zamani na dummu zamanana wal aibu fina walau nataqa az-zaman lahajana da zamani zai yi magana sai amma Allah ya isa abinda muke dangana masa mu muke yi amma sai mu ce wai shine to azo kuma wajen aure nan ma lokacin da ake tsakiyar dauran auren da bayan an gama dauran auren da kukunan aure kaga abubuwan saban Allah iri iri kullun karuwa suke kullun daduwa suke da sunan wayewa da sunan zamani da sunan kaza da sunan kaza kuma wai me waɗanda wanda za su yi waɗannan kuma su kira wai Allah ya yi albarka cikin auren ta ina ta ina gaba ɗaya an gina asasin sa ba akan takwa min Allah ba ba akan tsoron Allah ba akan takwa ba sai ina za a saurari albarka kuma idan ana so a magance duk waɗannan matsalolin da ake kuka da su shine sai an dawo an gyara waɗannan abubuwa an gyara waɗannan abubuwa indai har ba za a gyara ba to kuma ba za a daina ganin matsalolin ba wa in ta'udu na'ud duk sanda kuka yi mu ma za mu yi muku wa in udtum udna kuka yi shi ma Allah ya yi muku kuka daina shikenan wallazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaka abinda ya wuce sai Allah ya gafarta shi yasa sai kaga kuma rashin albarkar bata taƙaita akan ma'auratan ba Allah ya sa sun dau lokaci sun yi tsawar wato auren nasu yayi tsawar rai da fitintinin da ke cikin sa suna rigimar Allah bai katsa auren ba da zage shi ya zage ta ci mutuncin sai ci mutuncin ta ana ta tafiya a haka tana hakuri yana hakuri aka samu zuriya nan ma sai kaga abu zuriya shi ma yayi na so a cikin su saboda haka yana da kyau wato iyaye su fahimci auren da zai yi albarka shine auren da aka assasa shi akan takawa akan tsoron Allah akan kiyaye dokokin sa to wannan sai ai musu kyakkyawan fata a roƙa musu albarka amma duk waɗanda suka ci za su gina rayuwar auren ƴaƴansu akan saban Allah to sani cewa su suka ɗebo ruwan zafin dafa kansu kuma kada su zargi kowa sai kansu wala talubanna illa nafsaka kada zargi kowa sai kanka Allah ya mana gam da katar wani da ya kawo mana sauki wanda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.